ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينجو دمتنا جنا برم ثلاثة ندودودا برم بقوي دوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شكرا دبودودا بيهودة ثلاثين بأوكو dede da 30 ga watan January shekara ta 2012 wannan shine kaso na 38 daga cikin goran karatuttukan littafin al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj wanda kuma wannan kaso shine na farkon karatun asalin littafin Muslim din. Masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa, da waɗanda ba su kalle mu kuma su ci gaba da sauraron mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, wata doguwar muƙaddima ce wadda al-Imam Muslim shi kaɗai ne ya yi ta, kuma shi kaɗai ya taɓa yin ta daga cikin malamai magabata a cikin littattafan Musulunci na hadisi waɗanda suka iso zuwa waɗannan zamanmu. A cikin wannan muƙaddima al-Imam Muslim ya bayyana dalilin rubuta littafin nashi da kuma ƙa'idojin da malaman hadisi suke bi wajen karɓe da kuma ainihin yaɗa hadisai, da kuma hanyoyin da su malaman suke bi wajen tace hadisai da kuma ainihin wato tabbatar da su, da hanyoyin da malaman suke bi waɗanda su ne na dogara wajen raunata hadisai da kuma ƙin karɓensu. Wannan doguwar muƙaddima da al-Imam Muslim ya ainihin ƙulla ta ɗauko waɗannan abubuwa a matsayin na farko. Ɓangare na biyu na muƙaddimar shi ne kuma ya fi tsawo wani dogon babu da muka ta daddala a kai, wanda al-Imam Muslim ya kira shi da babul kashfi an ma'ayibi ruwatul hadisi wa naqlatul akhbari wa ma nukila anil a'immati fi zalik, babin da ke bayani akan fallasa da taimon asiri na aibin masu rawaito hadisi da masu ɗauko labarai suna yaɗawa, da kuma waɗanda suke ainihin faɗin tarihi, da kuma cewar an samo malaman hadisi suna aibanta duk wani mutumin da yake mai aibi ne a cikin hadisi. Bayan da mai gama karatun wannan babu tare da ainihin sharhinsu da muka yi a tattakaice, sai kuma ainihin muka shiga babu na bakwai, wanda wannan babu na bakwai shi ne babu sihhatu al-ihtijaj bil hadith al-mu'an'an, babin da ke bayani akan ingancin kafa hujja da hadisin da ya zo da an'ana cewa wani an wani. Idza amkana liqa'u al-mu'an'inina wa lam yakun fihim mudallis, inda har ya zama su da suke an'anar akwai ainihin yiwuwar haɗuwarsu, da kuma bayani akan cewa cikin su babu wanda yake mudallisi. Wannan babu haƙiƙanin al'amari idan kana bibiyar kwanan watan karatun ta iya yiwuwa za ka ji ya ɗan saɓa da ainihin wato karatun da kake saurare a yanzu, karka damu. Abin da ya faru, ni da ke karantar da littafin na yi ta faɗin magana cewa asalin wannan muƙaddima ce da al-Imam Muslim ya ƙullata domin musamman ɗaliban ilimi da kuma malamai masu bincike a wannan harka ta ilimin hadisi. Irin khatimar da al-Imam Tirmidhi ya ƙulla a ƙarshen littafin shi, wadda ya yi ta ne domin faɗakar da malamai da kuma tunasasshe su da zakarar da su, da kuma ainihin wato karantar da ɗaliban ilimi da kuma fahimtar da su wasu matsaloli a cikin ilimin hadisi. Al'amari ya zama wannan babu da ke magana a kan ingancin kafa hujja da hadisi mu'an'an, sai ga cewa abin da ya fi dacewa za mu ware darasin shi darasi na musamman ga ɗaliban ilimi, amma ba za a ware kasusuwan daga cikin jeren jiyar lissafin ba. Daga wannan kasuwar da kake saurare a yau kamar yadda ka ji shi ne kasuwar na 38, sannan kasar na 28 shine kafir din da zai bi bayan kasusuwan da ainihin wato za su biyo bayan wannan babu. Dukkanin wanda yake halarta wurin wannan karatu namiji ne ko mace, in ya san yana daga cikin ɗaliban ilimi, to mun ware daga ranar Litinin ne zuwa ƙarfe 4:30 na yamma a cikin wannan ɗakin taron insha Allah zuwa ƙarfe 6 na yamma har kwanaki 5. In Allah ya so, za mu fara tattauna karatu game da wannan babu da kuma sharhin shi, sai a yi hutun Asabar da Lahadi kadai, sai a sake ɗiban wata ainihin Litinin ɗin har zuwa ainihin wata Juma'a ɗin, sai zama kwanaki 10 kenan. Wannan shi ne tsarin da muka yi. Wannan tsarin bai canza duk wani darasi namu da muke na magariba ba, saboda haka duk wani darasi da ka san an saba yi na tsakanin magariba da isha, darasi na am wanda ake sa lasifika, yana nan za a ci gaba da yin shi daga wannan ranar Litinin ɗin. Na haka kenan ɗaliban ilimi za su halarci darasi ƙarfe 4:30 a lokacin na ƙarashin wannan muƙaddima ta masala. Domin ina so zan tsaya in yi sharhin ta ne duk da na ce zan taƙaita, amma zan faɗaɗa sharhin na ta yadda yake in Allah ya so, ina fatan a mata kyakkyawar fahimta. Domin wannan ɓangaren na muƙaddimar na daga cikin inda Muslim ya nuna ijtihadi a kan abin da ya gamsu da shi, ya nuna cewa shi ba muƙallibi ba ne, tare da mulahalar da za mu gabatar a nan. Amma insha Allahu ta'ala muna jinjina wa al'imam Muslim, Allah ya gafarta mishi. Don haka a wannan mako ɗaliban ilimi za su yi ta zuwa wannan karatu da la'asar, sauran karatuttuka da aka saba kuma da magariba da isha suna nan. Yara da suke zuwa karatuttukansu kaf su ma za su ci gaba da zuwa karatuttukansu. Don haka kada wani ya kawo wani ruɗani, ba a tsaida wani darasi ba ko ƙaya ɗaya, ƙari ne kawai aka yi. Don haka duk wanda yake ɗalibin ilimi ne, idan ya halarta wannan wuri sai ya shigo wannan ainihin ɗakin tare insha Allahu ta'ala. Idan wannan lokaci ya kai akwai mata, za mu sami wadda za mu bayani a kai insha Allah. Abu na farko kenan. Abu na biyu, yanzu ga shi muna karatun nan na Sahihu Muslim, za a fara daga Kitabul Iman insha Allah. To gobe na shi za a yi, haka jibi na shi za a yi, haka gata shi za a yi har zuwa ainihin ranar Juma'a wato daren Asabar. Don haka wannan makon gaba ɗaya kullum ka tafi da Sahihu Muslim, ya kafa kenan insha Allah. Magana ta ƙarshe, idan jama'a ba su manta ba, tun lokacin da muka yi muƙaddima tamu ta Sahihu Muslim muka ce sharhi mafi girma da inganci da za mu dogara da shi na Sahihu Muslim shi ne sharhin Al-Shaykh Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddith Muhammad Ibn Ali Ibn Adam Ibn Musa Al-Ithiyobi, Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wannan sharhi na shi kanshi ya yi wa muƙaddimar sharhi ne mustaqilli, wato sharhi mai zaman kanta, ya sanya mata qurratu ainil muhtaj, wato sanyin ido ga mabuƙaci. Duk wanda yake mai buƙata ne game da sharhin muƙaddima ta Sahihu Muslim, to wannan littafi zai zama sanyin ido ne gare shi. Mujalladi biyu ne muƙaddimar, sannan shi asalin sharhin Sahihu Muslim ɗin wanda yake fara daga Kitabul Iman, shi kuma sai ya sanya miki suna Al-Bahrul Muhit Sajjaj, wato teku wadda ta ratsa ta kewaya, Sajjaj wadda ainihin wato take da yawan igiyoyin ruwa, don gane da ainihin sharhin Sahihu Muslim na al-Imamu Muslim Ibn al-Hajjaj, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan ainihin wato sharhi shi ne sharhi na farko da aka yi wa Sahihu Muslim a duniya kaf a bisa aqida da manhaji da kuma mazhabin Imamu Muslim, kamar yadda na yi bayani a farko. Wannan sharhin mai sharhin aqidarsu ɗaya da Imamu Muslim shi ne aqidar salaf, manhajinsu ɗaya shi ne manhajin salaf, mazhabinsu ɗaya shine ainihin mazhabul muhaddisin. Aqidar malaman hadisi ba kidan ta kwaya daya ce, ka karanta littafin da ɗaya daga cikin su ya rubuta a madadin sauran gaba daya. Al-Imam As-Sabuni ya sanya wa littafin aqidatu as-salaf wa ashabul hadis, aqidar malaman farko da kuma malaman hadisi. Manhajin malaman hadisi kaf guda ɗaya ne, haka nan manhajinsu guda ɗaya ne, shine duk abin da ya tabbata daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A bisa fassara ta malaman farko to kawai sai a ɗauka, wannan kuma ba ya nuna ba sa saɓani a tsakaninsu, a suna yin saɓani domin su kansu salaf ɗin suna yin saɓanin fahimta. Amma saɓanin fahimtar su ya sha bamban da saɓanin fahimtar waɗanda suka zo baya. Shine mutum yana ji yana ganin dalili ya ƙidi saboda ya saɓa ma abin da ya saba, ko kuma ya saɓa ma abin da ya sani kafin wannan abin ya iso mishi. Wannan sharhi kamar yadda na faɗa muku a baya, malamin da ya rubuta shi ni malami na ne, kuma hannu da hannu ya kawo wannan sharhi ya bani zuwa bugun da aka yi a bara, wato mujalladi 17. An ƙara buga mujalladai 5. Ɗansa Abdul-Jalil sai da yamin waya ya ce ga kofi ya aje mini insha Allah ta'ala. Abin da muke fata shi ne in an kammala bugawa, shi ya kammala sharhin gaba ɗaya, ana fatan in an kammala buga shi zai kai mujalladi 40-50. Shi ne sharhi ɗaya tamkar da dubu a cikin duk sharhohin da aka yi kutubu sitta, domin duk littafan kutubu sitta da aka yi musu sharhi kaf, waɗanda suka yi musu sharhi a iya abin da ya zo hannu, babu ƙwaya ɗaya wanda ya dace da aƙidar marubuta asalin littafin. Wannan abin takaici, amma alhamdulillahi samuwar wannan bayan Allah ya ainihin share wa ahlus sunna hawaye, a ce littafin irin Bukhari a ce kaf ba shi da sharhi wanda yake ya dace da irin asalin aqidar mai littafin. Shefa malam Gulaiman Abdullah, Allah ya saka masa alheri, ya ainihin sharhin kitab at-tauhid na sahihul Bukhari aqalla dan a samu yi wa littafin Bukhari din gata ta bangaren babin tauhidi. Wannan malamin ya zauna ya yi wa ainihin wato Muslim sharhi gaba ɗaya, ya yi wa Sunan Nasa'i sharhi gaba ɗaya. Muna sa ran kafin Allah ya ɗauki ran shi zai kammala yi wa Ibn Majah sharhi in Allah ya so, domin dattijo ne ko a yanzu haka, sai dai Allah maɗaukakin sarki ya sa yana da lafiya ƙwarai da gaske, Allah ya ƙare shi da lafiya. Wannan shi ne sharhi mafi girma da za mu dogara da shi, kamar yadda in ka daɗe kana sauraron muƙaddimar karatun za ka ji haka. Kar ku manta akwai sharhin al-Imam al-Allama al-Maziri wanda ya yi sahihu Muslim, wanda kamar yadda na bayani a baya shi ne sharhi mafi daɗewa wanda ainihin aka samu ga ainihin sahihu Muslim. Al-Imam al-Maziri ya rasu ainihin hijira na da 536, wato 1141, yau kusan ainihin wato shekara 900 da rasuwa ko makamantan haka. Wannan littafin nashi al-Mu'lim bi fawaid Muslim, asalin shi gaskiyar lamari ba ma sharhi ne da ya zauna yayi da hannun shi ba, ya sanya wa ɗalibai karatu ne da wani watan azumi yana karantar da su, wasu ɗaliban suna ɗaukan fa'idojin da yake faɗi na ta'aliqat din da sauransu suka rubuta. Yawancin abin da ke ciki na ta'aliqat din suka ce sun ba da labarin su ne da ma'ana, ɗan kaɗan ne suka faɗi da lafazin shi, bai kammala wannan bayarwa su, don haka mujalladi biyu ne kawai aka rubuta. Wannan shi ne littafin al-Mu'lim. Al-Imam al-Qadi Iyad, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, mai littafin al-Shifa, sai ya zo sai ya ɗauki wannan sharhi sai ya kammala shi, ya kammala shi kuma ya ainihin wato yasa ya buɗaɗa shi, ya sanya mishi ikmalul mu'lim, wato kammala littafin al-Mu'lim bi fawaid Muslim, wannan littafi mujalladi ainihin wato tarani wato juz'ai 18 kenan alqabi yal yawi shi ne littafin ashifa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan kenan al-imam an-nawawi Allah ya yafe mishi shi kuma da yaje daga baya sai ya gina nashi sharhi na sahih muslim wanda shi ma mujalladi tarani juz'i 18 akan ainihin wato sharhin alqabi yal al-malik Allah ya gafarta mu. Wadannan sharhohi kamar yadda na faɗi idan bukata ta kama za mu rinka dakkowa daga gare su. Amma duk sharhin da zai zama mana umba shine al-bahrul muhit as-sajjaj. Sannan akwai muktasar Mustafih Muslim wanda al-Hafiz al-Munziri yayi. Aka samu ainihin al-Shaykh Abu Tayyib Muhammad Siddiq Hassan Khan ya ainihin sharhin shi yasa mishi As-Siraj al-Wahhaj fi kashf matalib Muslim ibn al-Hajjaj wannan sharhi ne na mukhtasar sahih Muslim wannan sharhin ma yana da kima al-aqidiyya saboda malamin da ya rubuta shi shine yana da aqida irin ta Imam Muslim din sai dai kuma shi littafin asali mukhtasar ne to sharhin mukhtasar din ne Allah ya gafarta musu baki daya. Sannan akwai al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurtubi malamin Qurtubi ne tafsiri. Shi kuma ya yi talkhisin sahih Muslim. Akwai bambanci tsakanin ikhtisari da talkhisi. Ko da Hausa ya ko da Turanci ya tafi sai ce talkhisi shine abridge. Ikhtisari kuma sai ya ce summarize. Ku sanar to wannan average ne wato ya lakhasa sahih Muslim ne to dai lakhasa shi sai kuma ainihin wato dalibai sai ga cewa har yanzu akwai wasu abubuwa waɗanda sun daure musu kai shine sai ya sai sharhi ya sa mishi al-mufhim bima ashkala min talkhis kitab Muslim shi ma wannan zai iya zama madogara gare mu amma abin da yake nuna mana shi kansa wannan yana da aqida ta asawiyanci wato aqidance wajen babin asma'u wa sifat aqida shi ta sada wa ta muslim haka nan shi ma al-imam an-nawawi yana da ittirabi a cikin al'amuran aqidar shi shi yasa har malamai suka zauna suka rubuta littafi ad-dala'il al-yasiyya fi tahqiq aqidati al-imam an-nawawi as-salafiyyatin am khalafiyya ma'ana cikakkun dalilai waɗanda ke tantance shin ya aqidan Nawawi aqida ce ba salafiya ko kuwa aqida ce ba khalafiya abin da yasa akwai ittirabi a cikin al'amuran Nawawi abin da ya faru kuwa shine wani wurin sai kaga in ya tawo a aqidan sai kaga aqidar shi ta yi daidai da aqidar malaman farko wani wurin kuma sai kaga ya zame ya koma ainihin wato aqidoji na ash'ariyanci da sauransu wallahi a'lam abin da muke addu'a Allah ya gafarta mishi amma abin da ni nake fahimta ya kai Imam an-Nawawi a haka shine na farko waɗannan ash'ariyawa shine malaman shi har ya girma tun yana ƙarami amma bayan da ya girma Allah ya kai shi matsayin ijtihadi ya zama babban malami to amma idan yankan ta kalidanci da malaman suka dafa mai tun yana ƙarami akan aqida in ya gashi shine sai a gana ta'awili idan kuma ijtihadin shi ya tashi nan kuma shi ne sai a ga ya ɓalla ƙofa shi kaɗai ya yi magana sai ta zama daidai a lokacin abin da muke addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi alqabi iyal shi ma haka yana da wannan aqida ta ash'ariyanci da ta'awilin nassoshi al-imam al-maziri kuwa shi imami ne ma a cikin wannan aqida gaba ɗaya mu ahlus sunna masu bin manhajin salaf abin da muke cewa wanda duk yake da aqida ta ash'ariyanci ba a kafirta shi sai dai kuma ba a cewa ita aqidar daidai ce ita aqidar kuskure ce barna ce kuma kafa ce amma ba za a ce wanda ya kudurce ta ya kafirta ba al-imam abul hasan al-ash'ari bayan da mahaifin shi ya rasu mahaifin shi ta aure al-imam abu ali al-jibba'i ya tashi ta hannun Abu Ali al-Jibba'i shugaban mu'tazilawa bayan ya kai dattijuwa shekara 40 sai ya yi wannan malami nashi kuma mijin mahaifiyarsa tambaya game da aqida ta mu'tazilanci yadda ita wannan aqida ita ce duk inda aka ce ga wata siffa ga Allah sai su inkari sai su ce Allah ba shi da wata siffa sai wa mahaifin wato mijin mahaifiyar shi tambaya kuma malamin shi tambayoyi guda uku sai ya kasa amsa mishi kuma sai kwanta bacci sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haje mishi a bacci sai ya kuka ga annabi cewa al'amura sun rikice mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi alayka bisunnati kai dai ka bi sunnata bari ya wayi ya tashi ya ci gaba da addu'a sai zuciyar shi ta natsu akan ya bar wannan aqida ta ta'awilin ayoyin siffofi da hadisai amma sai kuma ya haɗu da su ainihin Ibn Kullab sai kuma su Ibn Kullab sai suka ɗora shi akan aqidar yadda da siffofin Allah a jumillance amma kuma tare da inkarin siffofi al-khabariyya shi ne in aka ce Allah na da hannu sai su ce a'a ayi ta'awili kada a ce Allah na da hannu sai dai a ce Allah na da ƙarfi in aka ce Allah a sama yake sai su ce a'a ikon shi ne a sama al'amarin shi ne in aka ce Allah zai zo a ranar alƙiyama sai su ce a'a al'amarin shi ne zai zo wannan aqidar al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari sai dai shekara 20 a kanta ita kuma kaga a lokacin ya kai shekara 60 kenan a duniya ana nan sai ya haɗu da almajiran Imam Ahmad to sai ya karanta da shi aqida ta gari aqidar Imam Ahmad Allah cikin ikon shi sai mai fatihi sai ya fahimta ya shekara 5 akan wannan aqida a lokacin da ya tashi bayyana cewa ya bar waccan aqida wadda kuma ya shekara 20 akai sai da ya rubuto littattafai ya fito da su wata ranar juma'a bayan kwana 40 ba a ganin shi sai dai ya zo ya sallah ya koma to wata juma'a sai ya zo sai ya hanyi gari yake jama'a wanda ya sani to ya ƙara sani na ni din ni dai Abul Hasan Isma'il al-Ash'ari wanda kuma bai san ni ba labari na yake ji to gani ya gani na shekara 40 akan aqidar inkarin cewa Allah ba shi da siffa yake na bawa na gane kuskure ce na sake shekaru 20 akan inkarin cewa na yarda Allah na da siffa a jumillance amma kuma akwai wasu siffofi da na yarda cewa za a fassara su a yadda suka zo ina musu tawili sai ce to a yanzu na yi imani na gaskiya kuma ina kan aqidar gaskiya yadda Imam Ahmad bin Hanbali ya yada ta domin a wannan lokaci in kadai kana so a gane kana da aqida ta gari to sai kai addressing kanka wato sai ka danganta kanka da Imam Ahmad to sai yace yanzu ina kan aqidar Imam Ahmad ibn Hanbal yace dan haka zuciyata tana iya daukar kowace irin siffa ta Allah na yarda da ita yace amma dan neman karin bayani ga littattafai guda uku sai ya fito da waɗannan littattafai guda uku اللمع الكبير ده اللمع الصغير ده الإبانة عن أصول الديانة الإبانة عن أصول الديانة إتتل التاسب من أثار كرم تاوى يوك من شكرة أشرين شكرة شاد يرد تقباتا ده قادة كراتون تبا سيدي إن شاء الله تعالى وتبا ما تاسى مواد بعد جنة وعلى كراتون الإبانة zai ci gaba musamman yanzu ga ta nan ana samun ta ana buga don haka duk inda ka ga littafin al-ibana ka yi kokari ka siya kana nan za ka ga an ce za a dawo da karatunta insha Allah don haka al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya dawo kan aqida ta ahli sunna wal jama'a ya rasu bayan ainihin shekaru 5 da dawowarsa kan wannan aqida Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to abin da ya faru ba waɗancan jama'a da ya zauna da su shekara 40 sun suka yi inkarin shi gaba ɗaya suka ce ya ɓata don haka ba sa danganta kansu gare shi kuma ba sa danganta shi ga su mu'tazilawa ke don haka babu wani da mu'tazili da ya karɓi Abul Hasan a matsayin da mu'tazili amma waɗannan ɗalibai da ya shekara 20 tare da su su kuma sai suka ci gaba da danganta wannan mazhabin zuwa gare shi duk yadda aka yi inkari sai ce ba abin da ya shafe shi ga abin da ya zo ya faru a ƙarshen rayuwar shi wannan abin da ya karanta da su shekara 20 sai suka ci gaba akai shine na ta'awilin sifat sai suka karfi a duniya sai suka tayaɗa waɗannan aqidoji aka samu malamai da yawa waɗanda suka tafi akan waɗannan aqidoji wannan sai zama ruwan dare jama'a dan haka abinda malamai suka fatawa ita wannan aqidar kuskure ce amma ba a kafirta mutum saboda ita musamman da yawa daga malaman hadisi na mutaakhirin har su sai da ta shafa za ka yi mamakin aka ce maka wannan aqidar barsasunta sai da harbi Imam al-Baihaqi tawuri yasa an kana karanta cikin littafin shi musamman a littafin shi al-asma' wa sifat sai ka ga irin wasu abubuwa sun shafi al-Imam al-Baihaqi idan kana karanta littafin Ibn Hazm al-Muhalla da al-Fusal sai ka ga irin waɗannan abubuwan sun same shi Ibn Hajar a cikin littafin Fathul Bari sai yasa bin Baz ya fara ta'aliki aka samu wani malami Sheikh Abdullah Shibl ya karasa malamin shi Ibn al-Mulattim al-Imam Ibn Daqiq al-Aid al-Imam al-Iraqi Badruddin al-Ayn malamai da yawa wannan aqida ta shafe su sai ba a kafirta da wannan aqidar amma ka kiyaye cewar ba a kafirta ba wai don waɗannan malaman suna kai ba don a haƙiƙa din ba ta kai a kafirta mutum ina fata an gane wannan shine adalci ma'ana ba duk aqidar da aka ce bid'a ba ce lazimin ta sai a ce wanda ya kudurce ta ya zama kafiri ko kun fahimta jama'a saboda haka abinda malamai suka yi fatawa ita aqidar ta ash'ariyyancin nan ba daidai ba ce kuma bid'a ce amma ne ita ba za a kafirta shi kuma za a ci gaba da amfani da alheran da ya rubuta sai sa kamar littafin Fathul Bari da littafin ainihin Umdatul Qari da makamantan littattafai da ire-iren waɗannan malamai suka rubuta abin da yake wajibi shine a ci gaba da amfana da littattafan amma masana su ci gaba da faɗakarwa game da ire-iren waɗannan wurare a wuraren karantarwa da kuma ainihin tahqiqat da suke wa littattafan ko kuma ta'aliqat da suke musu ko takhrijat ina fata an gane amma alhamdulillah kamar yadda nace idan ya gani Allah cikin ikon shi a zamani irin wannan ya samar mana da wani bijimin malami wanda abin duk da ake buƙatar yayi sharhin shi a cikin sahihu muslim yayi ta bangaren jarhi wa ta'dil ta bangaren lugha nahwu da sarf abin da ya shafi balagha abubuwan da suka biyo bayan masalan hadis usulul fiqh mas'alolin tafsiri mas'alolin tarihi mas'alolin fiqh kusan duk abin da ya shafi sahihu muslim kaf in ya taka ka da bayani sai ya gamsar da kai malami ne a yanzu haka a makarantar Darul Hadith al-Khairiyya dake ainihin Makka a can Azizia Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi kuma karkai mamaki in nace maka ba Balarabe bane Bizini mutumin kasar Ethiopia saboda dama addini na Allah ne wanda ya tashi ya iya shi shine nashi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan malami bayan da ainihin wato ya gama wannan sharhi sai kuma ya fara wannan sharhi nashi a inda ya dingin bayanai dangane da tsarin yadda sharhin nashi yake da sunan da ya sanya wa sharhin kamar da kuka ji na faɗi da kuma tafarkin da ya bi wajen kamar yadda ka ga mun dan bayyana muna karatun littafin sunan Nasa'i idan ya zo yakan kawo hadisi bayan ya yi tahqiqin sunan kitab din ko sunan babu ya yi tahqiqin nassin hadisin sannan sai ya kawo shi ya wasance shi kaf idan ya kammala wannan kuma sai ya ainihin wato fassara kitab din ya fassara madmunin kitab din ma'ana ya fassara kamar kalmar kitab sannan ya fassara kamar al-iman da sauran abubuwan da zai biyo baya sannan ya zai fara bayanai dangane da abubuwan da suka shafi ainihin isnadin hadisi mazajen hadisi ɗaya bayan ɗaya ya kawo cikakken tarihinsu sannan abubuwan da ke biyo baya na darussan da suka shafi ilimin jarhi wa ta'dil mas'aloli na tambaya game da ilimin mas'alol hadis mas'alolin fiqh da ainihin makamantan waɗannan abubuwa kamar yadda na gaya mana wannan shi ne zai zama mana sharhi na dogara, wato ba sharhin za mu tabi firyan-firyan ba, amma mu kuma nan za mu rinƙa sharhin shi ne daidai da gwargwadon buƙatar idda muke da kuma waɗanda muka san cewa su suke bibiyar karatun, da kuma nau'in mutanen da muke sa ran nan gaba su ne za su rinƙa bibiyar karatun ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Allah muna roƙonka wannan aiki ka sa ya zama dominka. Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya zama babu wata shirka, babu wata son zuciya, babu wata riya ko sum'a a cikin wannan aiki. Ya Allah muna roƙonka akan ka karɓa mana wannan aiki a ranar da ainihin za ta zama ranar hisabi gare mu. Al-Imam Muslim yake kitabul iman, kitabul iman wato na tattara imani. Abinda wannan yake nufi jama'a shine Al-Imam Muslim ya kulla ainihin waɗannan kitab kamar yadda muka yi bayanai a bayan inda kuma ta ba. Duk inda ka ga kitabu kaza a cikin sahihu Muslim to Muslim ne yayi, amma duk inda ka ga babu kaza to ba Muslim ne yayi ba. Daga cikin masu sharhi ne waɗanda suka zo bayan shi suka yi ta yi da gwargwadon kowa da yake bukata, amma da yawa Al-Imam An-Nawawi ne yayi. Mun gabatar da wannan a baya. Wannan kitabul iman abinda ya sa muka ce shi ne farkon littafi da Imam Muslim ya kulla, saboda duk waɗancan karatuttuka da muka yi a matsayin muqaddima suka ka kiyaye wannan, to muqaddima ba a saka ta daga cikin manufofin mai littafi. Shi yasa wannan kitabu shi ne na farko, abin duk da ya gabata a baya to a matsayin sharar fage ce ko kuma shimfiɗa. A cikin ainihin wato karatun da za mu yi na hadisin farko, za mu zo na ainihin wato fassale da yi cikakken bayani dangane da abin da ya shafi ne ake nufi da imani a harshen Larabci, ne kuma ake nufi da imani a kuma ainihin harshe na shari'a, sannan da wasu matsaloli dangane da imani game da ƙaruwar shi, raguwar shi, dangantawar da mumini zai da kanshi da imani kai tsaye ko kuwa da togaciya, ma'ana ya ce ni mumini ne ko ka dole sai ya ce insha Allah, ko ka in ya ce shi mumini ne insha Allah dalili ne akan yana da shakka a cikin imanin shi. Za mu tattauna wannan matsalar da makamanci ta insha Allah. Kalmar kitabu da kake jin malamai suke kullawa tana ɗaukar ma'ana ne ta lura, ba ma'ana ce ta istilahi ba, domin asalin abin da ake nufi da kalmar kitabu a cikin harshen Larabci kawai matattara. Don haka wannan matattara ce wadda za a tattara wasu bayanai da suka shafi imani, aƙidodin imani, maganganun imani, sannan da ayyukan imani, da kuma rassa na imani, da kuma abubuwan da ke wargaza imani ko kuma raunata imani ko kuma ɗumama shi ko kuma ɗaga shi ya sama. Kaga kenan matattara ce babba, ina fata an gane. Na biyu, Imam Muslim ya fara da kitabul iman a daidai lokacin da za ka samu wasu malamai kamar su Al-Imam An-Nasa'i da makarantansu su kuma sai ka ga sun fara da kitabul tahara. Kowanne yana ƙoƙarin tabbatarwa ne daidai da gargadon manufar shi, kuma kowanne yana ƙoƙari ne ya zartar da abin da yake ganin shi ne daidai. Kaga a daidai lokacin da Al-Imam An-Nasa'i ya ce kitabul tahara ya fara da bayani akan tsarki, Muslim ya fara da bayani akan imani, Imam Al-Bukhari kuma sai ya ce kitabul bab'il wahyi, bayani akan farkon wahyi. Kowanne malami yana da kyakkyawan manufa kuma da kyakkyawan ma'ana a cikin abin da ya faɗi. Misali, Al-Imam Al-Bukhari ya kalli musuluncin ai bai zo ba sai ta hanyar wahayi, don haka abu na farko da ya fara faruwa shine wahayi. Don haka ya kawo hadisan Aisha waɗanda suka ɗauko cikakken tarihin wahayi ɗin dungu, ya ɗauko aya su kutum da guda wadda ke ɗauke da cikakken tarihin da Allah ya yi ɗan adam tun daga kan manya-manyan annabawa irin su Nuhu har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari da ya dubi abin a haka sai ga ta ai wahayi shi ya fara, to a fara da wahayi, bayan wahayi sai ne sai imani, sai Imam Al-Bukhari kuma sai kulla kitabul iman ya kawo ayyuka na ainihin imani da kuma wasu maganganu na imani Imam Nasa'i da shi da Tirmidhi su kuma suka fara da abin da ya shafi farki da makarantar su. Yayin su kuma abin da suke so su nuna littafan su asali littafai ne na fiqh, amma fiqh da ake dauka daga cikin hadisi. Na haka sai suka fara da ainihin abin da ya shafi farki. An fahimta gama al-Imam Muslim da yake Kitabul Iman, wato wannan matattara ce dangane da ainihin abin da ya shafi imani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda muka faɗi insha Allah ta'ala, za mu je za mu yi bayanai dangane da abubuwan da za su biyo baya na imani ɗin. Amma ita kalmar kitabu, kamar yadda al-Imam al-Fajjiri yake faɗi ainihin a cikin littafinsa al-Misbah al-Munir, daga kataba katban wa kitba wa kitaban, don haka asalin sunan al-kitabatu li'annaha suna'atun kan-nijara wal-itara. Ma fata an gane. Al-kitabatu rubutu, kama an-nijaratu kafintanci, wal-itara sayar da turare. Ma fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kamar yadda muka ce ainihin ma'anarta na komawa zuwa ga asalin taruwa ne, ko kuma ainihin tattaruwa, kamar yadda za ka ji an ce katibatul khawl, tarin dawakai, katabal qawmu idha takattabu, ma'ana mutane sun tattaru. Daga nan ne ake kiran ainihin al-kitabatu kitabatu, saboda tara haruffa da kalmomi da jumloli waɗanda ƙarshe zai fitar da wata ma'ana, wadda sai kuma a kira al-kitabu matattarar rubutu, wanda ke ɗauke da jumloli da kalmomi da haruffa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To, bayan da ainihin al-Imam Muslim yace ainihin kitabul iman, sai kuma yace babu bayanul iman wal islam wal ihsan wa wujud al iman bi ithbat qadr Allah wa bayan al dalil ala al tabarri min man la yu'minu bil qadar wa ighlaz al qawl fi haqqihi. Babin da ke bayani dangane da imani, menene imani, wal islam menene musulunci, wal ihsan menene kyautatawa. Idan an yi bayanan waɗannan abubuwa guda uku ɗaiɗaiɗaiɗai, sai kuma a saka tambayar cewa menene bambanci tsakanin imani da musulunci da kyautatawa. Wujudul imani, wujudul imani bi ithbati qadarillah, da kuma cewa wajibi ne a yadda da ƙaddara Allah. Me yake nufi da ƙaddara da Hausa? Abin da yake nufi da ƙaddara da Hausa shine hukuncin Allah, tsarin Allah. Wato a cikin musulunci dole ne ka yarda da cewa duk abin da kake gani, to akwai wani tsari na Allah a ciki. Ba wani abu da Allah madaukakin sarki yake yin shi wanda sai bayan an yi abin ne yana faruwa a yadda yanayi ya hukunta ya faru, sannan a ce lokacin ne Allah yake da masaniyar faruwar haka ɗin. A'a, duk abin da ka gani kaf, yana faruwa ne a bisa yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shi. Ina fata an gane. Abu na farko kenan. Abu na biyu, duk abin da ka ga yana faruwa, to haka Allah ya hukunta wannan abin ya faru. Abin da wannan magana take nufi shine kar ka taɓa ɗaukan cewa akwai wani abu da ke faruwa wanda ya fi ƙarfin ikon Allah ne yake faruwa. A'a, yana faruwa ne a bisa yadda ka ga haka, to haka Allah ya hukunta shi ya faru. Ko da mugun abu ne, ba ya fi ƙarfin Allah ba ne, haka Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya faru. Ko da ita Allah baya son mugun abu, amma a cikin nufi yakan nufi wani mugun abu ya faru a cikin ƙaddarar shi, domin hikimar kyakkyawan abu ta bayyana. Kamar yadda zamani guda Allah ya haɗa ga Musa da Fir'auna, wannan cikakken bawan Allah salihi daga cikin manya-manyan annabawa nan gani, wannan cikakken kafiri bujiraure, faruwar haka sai ta bayyana hikimar Allah maɗaukakin sarki da ikon shi da tsarin shi da kuma irin ni'imar da Allah ya wa annabi Musa da waɗanda suka bi shi. da kuma irin musiba ta jarabawa wadda ta fada kan Fir'auna da waɗanda suke tare da shi a ƙarƙashin wannan. Wannan babin yana tabbatar mana da cewa wajibi ne kowane musulmi ya yi imani da ikon Allah, da tsarin Allah, da hukuncin Allah, yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba. Wa bayanu dalili ala tabarri mimman la yu'minu bil qadar, da kuma bayani akan cewa wajibi ne duk mu'mini ya yi baran-baran da duk wanda bai imani da kaddara ba. Duk wanda bai yarda da kaddara ba to ba ka ba shi. Wajibi ne duk musulmi ya yi imani da kaddara, to kai ka yi. Sai ka ga wani bai yi imani da kaddara ba to wajibi ne ka ce ba ka ba shi. Wa izlabul qawli fi haqqihi, da kuma kansasa magana game da duk wanda bai yi imani da kaddara ba. Duk wanda ya kafirce wa kaddara Allah to ayi magana mai kaushi mai gani a kan shi wadda take ainihin ba mai daɗi ba, domin ya kama hanyar lalacewa ta farkin imani. Idan ba ku manta ba, tun a can karatun muqaddima mun kwararo hanyoyi waɗanda muka yi ishara a kan cewa su ne hanyoyin da almajiran Imamu Muslim suka rawaito ainihin wannan ainihin hadisi. Wannan littafi ce, sai Imam Muslim ana yake cewa haddathani Abu Khaisama shi ne Zuhairu ɗan Harb, yace haddathani Abu Khaisama Zuhairu ibn Harb, haddathana Waqi'un an Kahmas an Abdullah ibn Buraida an Yahya ibn Ya'mara ha, wato ha kamar yadda na gaya mana hawwala sanad, ina fata an gane. وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القبر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين فقلنا لولكينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القبر، فوثق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يتكثرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كما كن جنة حديثي. الإمام مسلم كما يدى ما قرأت بيقول لكتاب الإيمان سيسال طوري شد أينه وما حديث وما حديث يا سامس بجمال منش الإمام زهير ابن حرب أبو خيثمة شكوى يا كرق وما حديث بجمال منش الإمام وكيع بن زهد شكوى بجمال مال من أينه كعمس دفر كوتكنا شي أينه واتو wannan malami wanda ainihin wato muke magana a kai wayyuhar tarwaito hadisai a wurin shi ina daga cikin mutanen da ainihin wato Imam Muslim ya yawaita ruwaito ainihin wato hadisai a wurin su wannan malami ya rasu hijirana da 234 a lokacin yana ɗan shekara 74 daidai a duniya. Na fata an gane. Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da ainihin Nasa'i da Ibn Majah duk sun rawaito hadisai a wurin shi. To sannan sai kuma ainihin al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah Waqi' mai littafin ainihin az-Zuhd malamin Imam Shafi'i. Sa'annan sai shi Kahmas. Shi Kahmas cikakken sunan shi shine Kahmas dan Al-Hasan, Abul Hasan At-Tamimi Al-Basri, mutumin kasar Basra ne. Na fata an gane. Wadannan sune mutanen da ke cikin isnadin zuwa kan ainihin Abdullah dan Burayda. Shi kuwa ainihin Abdullah dan Burayda ko cikakken sunan shi Abdullah dan Burayda dan Al-Husayb Al-Aslami Abu Sahal Al-Marwazi. Alƙali ne na garin Marwa. Na fata an gane. Asalinsu ainihin wato da shi da Sulaiman ɗan Burayda. Ku kiyaye, za ka ji wani malamin Sulaiman ɗan Burayda da kuma Abdullahi ɗan Burayda. Hassan da Husaini ne wato waɗanda muke tagwaye ne. Mu mukan ce musu Hassan da Husaini. Galibin haka sai su ce sun zo da sunansu. Amma ta ga ɗaya sunansu Abdullahi ɗaya Sulaiman. Amma tagwaye ne. Na fata an gane. Shine ainihin Abdullahi dan Burayda da ke cikin wannan isnadin. Shi ko yake ya samu wannan hadisi daga Yahya dan Ya'mar. Yahya dan Ya'mar shi ko tabi'i ne. Cikakken sunan shi ainihin Yahya dan Ya'mar. Ainihin wato Abu Sulaiman, wasu kuma sukan ce mishi Abu Sa'id, wasu kuma sukan ce mishi Abu Abu Al-Qaisi Al-Jabali Al-Basri, mutumin kasa ainihin wato Basra. Sannan ya zauna a garin Marwa. Kuma ya zama alƙalin garin ainihin Marwa ɗin. Na fata an gane. Al-Imamu Yahya ɗan Ya'mar shi ne ainihin tabi'in wannan hadisi. To da Imamu Muslim ya zo nan sai ya tsaida isnadin, sai kuma ya ce hawwala sanad. Wannan ha da kake gani kamar yadda na safaɗe a baya, nan zai ba wai za a karanta ta da ha ba da kai, a'a, wato taƙaitawa ce. Bayan ka zo karanta ta, kai sai ka karanta ta a ma'anarta. Shin hawwala sanad wato hadisi ɗaya ne. Imam Muslim ya samo shi ta hanyoyi guda biyu. Da ya ƙure hanyar farko sai ya ce hawwala sanad, shi ne ya sa wannan ha. Na fata an gane. Ku kiyaye, ba lalle ne malamin hadisi ya sa wannan hawwala sanad ba. In ya zo zai iya cire wannan hawwala sanad kuma sai ya sa wahaddathana, kamar yadda a nan ya faru ga hawwala sanad ga kuma wahaddathana. Haka yake a cikin nussarku ko? Imam Muslim kuma yake wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari, haka nan kuma Ubaydullah dan al-Mu'adh al-Anbari shi ma ya karantar da mu wannan hadisi. To sai Muslim yace wa hadha hadithuhu, wannan lafazin da kaji naka a littafi na, to lafazin Ubaydullah ne ba lafazin Abu Khaisama Zuhair dan Harb bane. Wato malaman su guda biyu ne, da Zuhair dan Harb da kuma ainihin Ubaydullah dan Mu'adh al-Anbari. To shine sai Imam Muslim da ya kawo gaba ɗaya sai ce amma wa hadha hadithuhu, wannan hadisin riwayar Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari ce. Ina fata an gane. shi kuwa Ubaydullah ibn Mu'adh al-Ambari Abu Amr al-Basri ina fata an gane fuqatun hafizun ainihin wato babban malami ne amintacce Rajah ibn Mu'in akahu al-Musanna alayhi Allah madaukakin sarki ya taimaka yace haddathana abi shi kuwa Ubaydullah sai yace mahaifina mai suna Mu'adh al-Ambari ya ainihin ba mu hadisi Mu'adh al-Ambari sunansa cikakke Mu'adh dan Nasr dan Hassan al-Ambari abu al-Musanna al-Basri al-Qadi shima babban alƙali ina fata an gane wato kaga wannan yake nuna maka yadda malaman salaf suka kai ga aiki su ne ga su kuma malamai ne na hadisi yana alƙalanci kuma yana karantarwa har ana dauko riwayoyin hadisi a wurin shi to shi al-Imam ainihin Mu'adh al-Ambari yake cewa haddathana Kahmas Kahmas ya ba mu hadisi an ibn Buraida daga ibn Buraida kun ga bi hanyar ta zama daya daga inda kaga Kahmas a can nan mata daga Kahmas yace an Yahya ibn Ya'mura daga Yahya dan Ya'mura ina fata an gane ba ma suka ce duk sunan da yake a bisa wazni fi'li to baya daukan kasra kamar Ahmad kamar Yazid ba za ka ce ibnu Ahmad ba za ka ce ibnu Yazid ba sai ibnu Ahmad haka ibnu Yazid to haka nan ya'muru in ka mai da shi fi'li me zai zama yana umarni ay ya'muru yana rayuwa ya'muru yana rayuwa ahmadullah ina godewa Allah yazidu fil khair yana karawa cikin alkhairi kaga sunayen ma ka mai da su ne sai to duk sunan da yazo a bisa tsarin fi'li suka ce to in ya tabbata a sunan shi kasara ba ta ainihin wato hawa kan shi sai yasa kaga nan an Yahya ibn Ya'mura daga Yahya dan Ya'mura ya kamata ya zama ainihin Yahya ibn Ya'muru ne ibn Ya'muru ya zama ne majrurun bil idafa amma kaga sai bai zama ba qala to waɗannan ainihin wato wannan malamin Yahya dan Ya'muru yace kana awwala man qala fil qabr bil basra ma abadun al juhani farkon wanda ya fara fadin aqidar qaddara a garin Basra ta Iraq shine Ma'bad al-Juhani zamu ga mu tattauna wannan tarihi yanzu ina so in karanta mana hadisin ne in fassara mana shi sannan zamu je mu tattauna mas'alolin hadisin gaba gaba insha Allah mana wannan aqidar tukuna ya kamata mu fahimce ta ita ce aqidar da muka yi ta ishara a baya wato a zamanin tabi'ai ne sai aka samu wani sharri sai ya barko cikin addinin musulunci ta hanyar karanta littattafai na falsafa sakamakon haka mandiki ya taso da su kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda za ka ji munanan maganganu kuma sai a ce maka a haka da suke da munin daidai ne ma'anar wannan aqida ita ce Allah bai san abin da za a yi a gaba ba sai in abin ya faru sannan yake sani to kaga wannan aqida mummunar aqida ce tana kore sanin Allah ga mustaqbal wato Allah bai san abin da za a yi anjima ba bai san abin da za a yi gobe ba bai san abin da za a yi a kaza ba sai in abin ya faru kamar yadda za ka zo ka ji zai sake fassarawa to farkon wanda ya fara kawo wannan aqida yana yada ta a ƙasar Basra shine wani mutum mai suna Ma'bad al-Juhani za mu zo mu tattauna tarihin shi a taƙaice insha Allah ya hayadan ya amur yake fantalaqtu ana wa Umayd ibn Abdurrahman al-Himyari to da ni da abokina mai suna Umar dan Abdurrahman al-Himyari sai muka ainihin taso muka tafi hajji muka tafi aikin hajji ai na utamarin ko kuma muka tafi ainihin umara wato musiba ce ta farko ta taho garin nan ga mun kuma almajirai ne daga cikin almajirai masu neman ilimi wannan musiba sai muka ga babu wani malami a kusa cikin malaman mu sahabbai wanda zai iya wayware mana ita wannan kuma musibar an samu wanda ya kirkire ta shi ma dan uwansa ne tabi'i to ya ba su sai suka ce abinda za mu bari mu tafi aikin hajji ko umra to a wurin bada bayani ne sai shakka ta shiga ko dai sun tafi hajji ne ko sun tafi umra wato daidai lokacin da matsalar ta taso da suka tashi tafiya ya yi daidai da lokacin hajji ko lokacin umra sai suka ce bari su tafi aikin hajji ko umra domin Allah ya taimake su su haɗu da wani cikin sahabbai musu bayanin wannan aqida ina fata an gane shine yake fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abd al-Rahman al-Humayri da ni da abokina Humayd ibn Abd al-Rahman al-Humayri sai muka tafi hajji ko mu'tamirauni aikin hajji muka tafi ko umra fa kunna muka ce laylatuna ahdan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga da zamu hadu da wani daga cikin sahabban manzon Allah fa sa'alnahu amma yaqulu ha'ula'i fil qadar sai mun shi tambaya game da maganganun da waɗannan mutane suke faɗi game da kaddara فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب في الله يدافد دم أكدافد دم ومك حدد عبد الله بن عمر بن الخطاب أولن أيك هجك وعمره داخل من المسجد إنا تكون مسلاة كأبا فاكتفنته أنا وصاحبي دمي دوانا أبوكينا وأينه هميت سيمك كيو ويشي بيوطع قارن داما بيوطع قارن هجي واتونك زونا أنا أحدنا أن يمينه والآخر أن يساره دوما أبنجرا داما ديكما أبنجرا هبو فظننت أن شماله نعم فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي سنتم ما تتشوى وتنتبت بتشوى وانا أبوكينا وقميد أن عبد الرحمن زي برمجنا أهمنا زي برمجنا إمجنا تندم يجربك جي to abin da naga ta din kuma haka ya faru shi abokin nawa kuma da dan Abdurrahman sai ya bar mu magana ni ko fakulti sai nace aba Abdurrahman ala ba fatamala ma'ana su larabawa ne in za su magana da mutum haka kowa ya balarabe masa galibi irin haka za ka ji yace maka aba Abdullah aba Abdurrahman wato yana ce maka munada ne ya aba Abdullah ya kai baban Abdullah to يا أبا عبد الرحمن ألا بافت مالا بابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس وسمت أنني فك بينا أينك الم يقرؤون القرآن سنا كرنت القرآن دلا دلا ويتقطرون العلم سنا نيمن إلمي سنا بيبير إلمي كيف بكيف وذكر من شأنهم يفد الدئر الأمر سو بيبدأ فيك قلاد صلى da yadda suke kaza da yadda suke kaza ma'ana ga su in ka gansu kamar mutanen kirki ga karatun Qur'ani ga neman ilimi ga halin su kaza duk ya fada kun ga wannan yana daga abubuwan da muke fadi duk sanda za ka yi magana game da mutum ka tsaya ka ji tsoron Allah ka fadi sura ta gaskiya game da shi yace wa annahum yaj'aluna Allah qadar sai dai kuma suna riya cewa babu kaddara wa anna al-amra unfun cewa duk wani al'amari da ka ganshi to a san da ya faru a lokacin ne ya faru Allah bai san da faruwar shi ba kafin ya faru shi ne ma'anar ilmi ma'ana musta'nab duk abin da gazali ke a lokacin da ya faru din a lokacin ne Allah yake da masaniyar faruwar shi kun ji yadda mu'min aqida yake ma'ana suna korewa Allah ilimin sanin abin da zai faru a gaba qala fi abdullahi ya fara da cewa fa idza laqita ulaika to idan ka je ka hadu da irin waɗannan mutane fa akhbirhum anni bari'un minhum ka faɗa musu cewa ni Abdullah dan Umar ba ni ba shi na barranta daga gare su ka ji ma'ana babin tana ƙara fitowa wa annahum bura'u minni kuma su ma ba su ba ni ba ruwan mu da juna wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar sai shi Abdullah dan Umar yake ina rantsuwa da wanda Abdullah dan Umar ke rantsuwa da shi kaga intifat kenan madadin yace ina rantsuwa da Allah ni Abdullah dan Umar sai yace ina rantsuwa da wanda Abdullah dan Umar ke rantsuwa da shi kai ka ce ba shine Abdullah dan Umar din ba amma haka jaizi ne mun karanta a baya yace law anna li ahadin mithla uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qadina Allah minhu hatta yu'mina bil qadar yace barkaji da a ce ɗaya daga cikin su yana da ainihin wato dukiya wadda ta zinare ce ta kai girman dutsen Uhud ya ciyar da ita fi sabilillahi ya bayar sadaka ko kyauta ko zakka Allah ba zai karba musu wannan zakka ba har sai yayi imani da kaddara kun ga Abdullahi dan Umar yana ƙara ba su amsa dai ko ma'ana a farko ya nuna ba shi ba su su ma ba su ba shi sannan sai ya ce to ga kaifafa harshen kenan da ta bi wannan cikin babin ake cewa a kaifafa harshe game da su da a ce ɗaya daga cikinsu yana da dukiyar da ta kai girman zinare na dutsen Uhud, wato zinar Yaman laka wanda ya kai girman dutsen Uhud, Allah ba zai karba mushi ba har sai yayi imani da ainihin kaddara. Thumma qala, sa'annan sai Abdullah dan Umar yace, haddathani Abi Umar ibn al-Khattab, babana Umar dan Khattab ya karantar da ni hadisi. Wannan nuna mana kenan malaman hadisi daga cikin malaman sahabbai suna amfani da kalmar haddathani da haddathana, kamar yadda riwayar Abdullah dan Mas'ud ita kuma za mu je mu ji ta inda zai ce haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sabiqul masduq to haddathani Abi, babana Umar ibn al-Khattab ya karantar da ni. Qala, yace bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wani lokaci muna zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zata yaumin a wata rana, in tala alaina rajulun, sai ga wani mutum ainihin ya bullo gare mu, shadidu bayadu siyab yana da tsananin farin tufafi, wato tufafin shi farare kar, shadidu sawadu sha'ar yana da ainihin wato tsananin bakin gashi, gashin shi baki fitit, la yura alaihi asaru safar, ba a ganin alamar tafiya a jikin shi, wala ya'rifuhu minna ahadun, kuma cikin mu ba wanda ya san shi. Abinda wannan ainihin bayanai suke nufi daga sahabi Umar dan Khattab, Allah ya kara musu yarda, al'amarin wannan mutum ya daure musu kai, kaga dai in dan gida ne za a samu wanda ya san shi a cikin su, to cikin su ba wanda ya san shi. To in bako ne kuma fa, bako ana ganin shi ko dai tufafin shi su daura saboda tsoron tafiya, ko kuma a samu galabaita ta gajiyar tafiya, ko kuma a ga gashin shi yayin mutsu-mutsu, sai ce to wannan mutum gashi nan kamar a ce makwancin masallacin ne ya fito gashi nan da fararen kaya a cikin rashin gajiya, gashin shi baki fitik, to sannan kuma ba wanda ya san shi, to sai al'amari ya daure mana kai. Shi ne yake wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har sai da ya zauna jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato ba a kan annabi ba, ila tana fa'idantar da gaya, wato sai da yaje ya haɗa jikin shi da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, ga fassara wannan ila din, sai ya jinjina gwiwoyin shi da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ana ya zama kamar zaman tafiya a sallah, ya matso da gwiwoyin shi har sai da ya hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa wada kaffayhi ala fakhidhayhi, ya dauko tafukan hannayen shi ya dora akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ita ce ingantacciyar fassara a wannan guri, ba dan kuma saboda riwayoyin sahihai da suka zo cikin littafin Ibn Hibban da musnadin Imam Ahmad, waɗanda suka fito ƙarara suka ce sai ya ɗauki hannayen shi ya dora akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, anan ba a yi amfani da bamiri ba. To wannan wurin yana daga cikin wurare da galibi ake sabanin tattaunawa, wanda ni kaina ina tsammanin na karkata zuwa ga ɗaya fassarar mai lokacin da na zo karantar da 40 hadisi tare da sharhin shi a muciya, cewa sai ya ɗauko hannayen shi ya ɗora a kan cinyoyin shi baƙon. To a ƙarƙashin haka kenan in kun fahimci wannan surar, wato tana nuna kenan ya yi zama kwatankwacin zama irin na sallah, kuma ya ainihin wato ɗora hannayen shi kamar yadda ake sa rai a ga mai sallah ya yi, wato kamar ya ɗora hannayen shi haka kenan. To amma ba haka ne ma'anar hadisin ba, gwiwoyin shi da ya jawo su ya jingina da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda haka sun ainihin wato haɗu da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwiwoyin. Amma da ya tashi ɗauka hannayen shi ba, sai ya ɗora hannayen a kan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ya fi dacewa da bayanin da Umar ya yi. Abinda ya sa dama Umar yana son ya nuna baƙon tun da ya zo ne cikin ban mamaki, kiwon shi da siffar shi da yanayin shi akwai ban mamaki, da ya zo kuma sai ya zama na ban mamaki. Ba a saba ganin almajiri ya zo ya zauna har sai ya haɗa gwiwar da gwiwar malami, ba a saba ganin haka.
to da yaje wajen dora hannu kuma ana fara a ga ya dora hannayen shi akan cinyoyin shi shi da kwa sai kuma ya dauki hannayen shi sai dora akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta to haka dai za ku ji a wajen tambayoyi kuma da yaje fara tambayoyi Umar yace nan ma sai kanmu ya sake daurewa yana tambaya in aka amsa mishi madadin ya ce to ana gafarta mala Allah ya saka da alheri shi kuma aka amsa mai sai ajiya ce gaskiya ka fada ko kun fahimta jama'a ne saboda haka asali yana so ka bayyana bakon ya zo ne da wasu irin kamanni da ɗabi'u waɗanda sun saba wa yadda ainihin aka sani don haka daga ƙarshe annabi zai zo ya fassara musu kowane ne sai su gane to ashe ba gama garin bako ba ne wannan bakon ba albajiri ba ne wato malamin ne makarantar ne don haka ya zo da sura irin ta abin ina fata an ga ni to shi ne sai yake cewa waya ba aka fage ala fake zai sai ya dora tafukan hannayen shi shi bakon ala fake zai akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yake ya muhammad akhbirni anil islam ya kai Muhammad ba ni labari game da musulunci yinin bayani to nan ma kansu sai ya daure domin na daya irin waɗannan sunayen ba a kiran annabi da su kai tsaye duk wanda aka ji ya zo ya ce wa annabi ya Muhammad to galibi ana sa ran ɗayan abu biyu ne shi ne ko dai kafirai marasa ladabi gare shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulmi amma mutanen ƙauye to musulmi mutanen ƙauye waɗanda ba su ladabci da ladabban da annabi ya karantar da sahabbai ɗan birni ba su suka fi kiran shi da wannan to wannan mutum da suka dube shi sai su ga bai kama da mutumin ƙauye ba kuma kaga nan ma wani ruɗani ne ko kun fahimta sai ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad domin Allah madaukakin sarki da kanshi ya hana a kira annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan shi kai tsaye Allah yake la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dukum ba'da kar ku rinka kira manzon Allah kamar yadda kuke kiran junanku zaka iya ganin dan uwanka ko abokinka ka ce mishi ya Ahmad ya Ibrahim ya Muhammad ya Idris ya Ilyas duk haka fadi babu lafi amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai halatta ka ce mishi ya Muhammad sai dai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko ya nabiyullah ko wata kalma ta girmamawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan mutum yace ya Muhammad akhbirni anil islam kai mini bayani menene musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah yake al islam an tashhada an la ilaha illa allah musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah anan wasu riwayoyi na wasu hadisai da Abdullahi dan Umar da Abu Huraira ya rawaito ba a irin wannan lafazin ba ba da irin wannan munasabar ba su kuma suna bayyana musulunci an taqula wato kenan musulunci alqaulu ne wa shahada sai ka fada duk yadda kafiri ya kai ga laifin hali in har bai fadi la ilaha illallah ba in ya mutu ta gaji kamar Abu Talib Abu Talib yana da laushin hali yana da kyakkyawar mu'amala yana da kyautatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kalmomi waɗanda ka ce shi musulmi ne amma duk kalmomin nan da kaf ba ta da samun ya faɗi kalmar la ilaha illallah amma kalmomin da yake da waƙoƙin da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ji shi sai ka dauka a cikin zuciyar shi akwai shahadatu an la ilaha illallah amma bakin fa bai fadi ba to dan haka ka kiyaye ya kai dan uwa musulmi sai ka fadi la ilaha illallah sannan sai zuciyarka ta shaida fade yana tsare ka ne daga ainihin musulmi kar su far maka a matsayin kafiri amma shaidawa kuma a zuci ita take tsare ka daga Allah daga ya saka ka a wuta to idan kana so ka zauna lafiya a nan duniya ka tafi lahira ta zama maka salin alim to sai ka fada kuma ka shaida idan ka fada a nan duniya ka zauna lafiya da musulmi idan zuciyarka ba ta shaida ba
ko sunanka munafiki a wurin Allah kai kafiri ne amma a wurin musulmi da aka ce su yi amfani da abin da ka fada tunda ka fada shikenan ka zauna lafiya idan ka tafi lahira wuta za ka shiga wuta wadda ta fi inda bakin kafiri da bai fada ba zai shiga shine innal munafiqina fi darakil asfali minan nar munafikai za su zauna a matakala ta ƙasa ne a wuta saboda haka waɗannan riwayoyin jama'a suna faɗakar da dukkan musulmi akan ya tsaya ya duba ya faɗi la ilaha illallah ba ya shaida to idan ya shaida shine kuma gaɓoɓi za a ga suna aikatawa yasa illa sai fa yake illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida me kike shaidawa ita ce yadda ta zuci yadda bakinka ya faɗa gaɓoɓinka suka gamsu zuciyarka ta sakankance da abu an fahimta ba ma dan haka yake musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma ka shaida lallai muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma kun ji wannan shine musulunci ka fada ka shaida Allah shi kadai ake bautawa ba shi da abokin tarayya ka fada ka shaida manzon Allah shi kadai ne Allah ya aiko a cikin wannan al'umma shi ma ba shi da abokin tarayya za mu ƙara bayani a gaba wato kima sala insha Allah kuma ka tsaida sallah tsaida sallah shi ne na farko ka tsaida sallar a zuciyarka shi ne ka yadda da wajibcin sallar na biyu ka tsaida ita a kan lokacinta na uku ka yi ta a cikin jama'a na hudu ka yi ta yadda aka shar'anta maka yin ta tun daga baki har gaɓoɓi har zuciya wannan ya lazumta kenan sai ane ana neman ilimi dangane da sallah domin Allah da kansa cewa wa inna hala kabiratun illa alal khashi sallah tana da wahala sai masu tsoron Allah ne suke iya kiyaye ta akan lokaci kiyaye ta da ka'idodinta kiyaye ta a jama'a kiyaye ta da duk abin da ake nema yana da wahala wanda kaga ya iya kiyaye ta to sai al khashi'ul mu'min wanda yake da natsuwar zuci yake da kankan da kai ga Allah kuma wanda yake mu'mini da tu'tiyar zakka sannan ka bayar da zakka ita kuma zakka za mu zo mu ƙara bayani a kanta musamman in muka je matattarar da yake daba ce ta bayanin taskutun da guda za a ji bayani dangane da wajibcin zakka kamar yadda nan abin da na son ke kokarin bayyana mana kenan bayanin me ake wa zakka ya ake fitarwa yaushe ake fitarwa a dukiyar wa ake fitarwa in an fitar wa ake ba sannan wasu hukunce dangane da zakka duk za su zo insha Allah ta'ala wata suma ramadana sannan ka abinci ramadan watan ramadan sanannan wata ne kwanakin shi 29 ne idan ainihin ya yi zunubi bai fito ba shi ne yake kaiwa 30 to wajibi ne duk shekara ka azumce shi wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah in istata'ta ilayhi sabila idan ka samu ikon zuwa gare shi za mu zo mu tattauna me yasa wajen shaidawar la ilaha illallah da tsaida sallah da bada zakka da azumi me yasa anan ba a ce in istata'ta ba me yasa sai a wurin hajji ne aka ce in ka samu iko za mu zo mu tattauna insha Allah da annabi ya gama wannan mutumin jawabi game da musulunci kala sai mutumin ya ce sadaqta gaskiya ka faɗi gaskiya ne ka faɗi gaskiya kala sai Umar ya ce fa ajibna lahu sai kuma muka sake mamakin wannan mutum yas'aluhu ya yusaddiquhu yana tambaye shi kuma yana gaskata shi abin da ya kai mana mamakin shi ne ba ma wannan mutumin ya san amsar ne ya zo yana tambaya don ya ji cewa abin da za a faɗa mai ya yi daidai da abin da ya sani ko kuwa mutumin nan bai sani ba to idan mutumin nan bai sani ba ta yaya zai iya buɗe baki yanzu ana faɗa mai yana cewa gaskiya ne kaji abin da Umar yake ishara da cewa sai mamaki ya kama mu yayyeshi kana tambaya kuma kana cewa gaskiya ne gaskiya ne ba ma ka sani ne qala sai mutum yace fa akhbirni anil iman to yi mini bayani game da imani menene imani qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tu'mina billah imani shine ka yadda da Allah da mala'ikatihi ka yadda da mala'ikun Allah wa kutubihi ka yadda da littafan Allah wa rusulihi ka yadda da manzannin Allah wal yawmil akhir ka yadda da ranar lahira ita ce rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yi imani da ikon Allah da tsarin Allah da hikimar Allah ta alheri da ta sharri mai daɗi da mara daɗi mai kyau da mara kyau qala sadaqta sai mutum ya sake cewa annabi gaskiya ka faɗi za mu dawo mu dubi waɗannan abubuwa guda shida su ma za mu bayani a kansu me yake nufi da imani da Allah me yake nufi da imani da mala'ikun Allah me yake nufi da imani da littafan Allah me ake nufi da imani da manzannin Allah me ake nufi da imani da ranar lahira me ake nufi da imani da kaddara mai kyau da mara kyau qala mutum yace fa akhbirni anil ihsan to sai kuma ka bani labari dangane da kyautai kyautatawa me ake nufi da kyautatawa qala yace anta abudallaha ka annaka taraha kyautatawa ita ce ka bautawa Allah kamar kana ganin shi wato ka bautawa Allah tsakaninka da Allah shi kadai kake tsoro shi kadai kake nufi idan ka kun tarahu fa innahu yarak domin in kai ba ka ganin shi to ai shi yana ganin ka qala da ainihin mutumin yaji wannan jawabi sai